no-go area for Fulani Namche.
Wannan ne tsokacin da sarkin karkarin al'adan Ijira da ke jihar Ashanti Barma Usai Fidiye ya yi na haramta mu Fulani makiyayen shanu shiga garin sa, abin da yace in har sun yi kunnin kashi to shakka babu manoma da jami'an tsaro za su dau matakai akan su. Tsokacin na sana zuwa ne biyo bayan al'umman karkarin al'adan Ijira sun koka kan fashi da makamai da sace mutane domin karban kudin fansa tare da lalata alfanun gonaki da wasu makiyaya ke yi. To sai dai matakin hana makiyaya shiga garin ya zo a daidai lokacin da makiyayan suke kan hanya daga jihohin arewa mai nisan kasar zuwa kudu domin kiwon dabbobin su. Idris Abdulkadir, makusanci ga sarkin karkarin al'adan, yayi wa muryar Amurka karin bayani kan matakin.
Da ya jira ba mu taba experience kidnapping sai lokacin rani lokacin da hulla suka shigo. Sannan the high rate of armed robbery crime rate yayi high lokacin da in suka shigo. Ai muna magana ga akwai hullawa da dama ana kiwo, amma in shigowan bakin sai ka gani komi ya canja. Ina sani kan wannan ne su Ijira Defense Council suka ce wannan karo ba za su yarda ba a shigo.
Sai dai ko sakataren kungiyar kabilan Fulani wato Tabital Falaku Malam Musa Yakubu Bare ya faɗa wa muryar Amurka a gefen wani taron kungiyar inda yake cewa wannan mataki ya haifar da matsala babba tare da bukatar da kungiyar ƙasa da ƙasa ta ECOWAS ta soma baki.
Mun ga lokacin da yace kar a shigo nan, in aka ce za a hana su shiga, matsalan da zai kawo ya fi ma gara da suka su nan suke zuwa shana da kansu ba ka iya tare su wanga lokaci ka kana su zuwa shi dai tun daga baya, amma yanzu ne suka taso har sun kusa shiga. Kace zaka tare su ka ruwa gonaye duka sun shiga wuraren nan duka, kuma wai zai fara halbe shanaye inda suka shigo. Shanaye nawa zaka halba? Domin shanayen da ake maganan su thousands ke shigowa nan. Muna so ECOWAS da even president da kanshi shi na Nado Dankwa Akufo-Addo ya sa ido ga wannan abun. Mu duba shi na Nado ya kira shi sarkin ya mishi bayani ya san kaman lokacin da ya kai yace wai kaman zai hana Fulanawa shigar nan zai kawo babban matsalan da zai damu duk kasan duka gabaɗaya.
Ko shin wannan matakin ka iya haifar da matsalan tsaro ga kasar? Wannan ne tambaya da na yi ma Umar Sanda Ahmad mai sharhi bisa harkar tsaro a inda yake cewa
a hana wayansu su shigo da dabbobi domin su samu rayar da dabbobin, wa dabbobin mutane na gari za su yi amfani da shi. In dai an hana za a kawo matsala ne babba, domin inda da akwai abinda suke yi da bai dace ba, lokaci ya kai da ya kamata da a zauna a duba wani mataki za a dauki in ya so abin kar ya haifar muna wannan musiban da sarakin suke so. Amma haka an kalli ba kawai muna gani ni na ra'ayi in dai an shigo da karfi, domin ba iya a zauna ana duban dabbobin suna mutuwa. Lallai sun shigo, in sun shigo ba da izinin sarakin ba ya haifar da muskila, kuma muskilan tsaro kankanci ko yaya yake ya iya tada fitina. Don shi ya kamata a koma a yi darasi sosai da wannan matakin da sarakin suke son su dauka.
Ko akwai mafita? Na tuntube bawa Muhammad Ibrahima, mamba a kwamitin tsaro ta majalisar dattawan kasar Ghana.
Kwamiti na Defense and Interior an komishi mu tahiya, mun je Senegal, mun je Nigeria, mun je Burkina Faso, mun je mun duba hanyar da ake bi ake sasanta kuma yanda ake kiwon dabbobi da bai kawo fitina. Saboda shi mun yi report mun bayar shi ya kama da yanzu ana da inda za a ajiye kaman wannan kasan nan ba noma ciki an ajiye na kiwon dabbobi. In ka je wani wuri kaman Burkina Faso suna ran ko wani dabban ka kai yaure yaje ci abinci zaka biya kudi.
Halin yanzu dai Fulani makiyaya na kan hanyar su da dabbobin su zuwa kudancin Ghana. Koya wannan al'amari zai kasance muddin sun shigo. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.